gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu gabatarwa.
Zara Aminu Fage.
Tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda a yau ma 16 ga watan Mayu na shekarar 2019 mun gayyato muku likita da zai yi mana bayani akan dabarun da mara lafiya zai yi domin samun saukin yin azumi. Kuma za mu bude muku layin mu domin ku kira ku yi wa likita tambaya kai tsaye.
Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0-5-2-0- wato Facebook, inda muka ce waɗanne irin larurorin rashin lafiya kuke ganin zai iya hana mutum azumi, ga kuma yadda kuka amsa mana. Farko a yau ta fito ne daga wurin Mustafa Salisu Gusau, inda ya ce yau da gobe suna da yawa amma na san akwai ulcer da kuma ciwon ciki.
Sai daga Shehu Adamun Rijau, inda ya ce suna da yawa kamar ulcer mai tsanani da dai sauransu.
To shi kuma Sani Umar ya ce duk wani cuta mai tsanani.
Sai amsa daga Munir Bello Sa'ad, inda ya ce sun hada da ulcer, sikila da dai sauransu.
To sai kuma amsar Mansur Babauro na Fada, shi kuma ya ce mana salam yau da gobe suna da yawa, sai dai muna fatan Allah ya raba mu da su, to amin.
Sai daga Yakubu mai Bauchi Rishi, inda ya ce salam yau da gobe, larurar da take hana azumi babu kamar ulcer, ita ce babbar mai hana azumi.
To shi kuma Malam Ibrahim Ma'azi ya ce yau da gobe to gaskiya suna da yawa, sai dai kawai in takaita misali ulcer, ciwon ciki, zawo da amai da kuma tsufa da makamantan waɗannan lalurori, duk suna hana mutum azumi, da fatan Allah ya ba mu lafiya ya kuma karbi ibadar mu, to amin.
Sai Dahiru Danju Faki, inda ya ce yau da gobe larurar ulcer, typhoid, sai kuma ciwon jiki mai tsanani.
To Zara'u kin ji shi kuma Aminu Adamu Malam Madori ya ce mana salam yau da gobe ikon Allah, to ni dai na san akwai ulcer, ciwon koda, matsalar rashin lafiya da ta shafi tiyata da dai sauransu, ku tashi lafiya.
Sai Gambo Gambo MKK, inda ya ce ni dai a tawa fahimtar cuta mai tsanani ita ce za ta hana mutum yin azumi, ku tashi lafiya.
To Ibrahim Salisu Dan Kaduna kuma ya ce yau da gobe ikon Allah, eh hakika kamar ciwon ulcer da kuma ciwon ciki da dai sauran cututtuka duk suna hana mutum daukar azumi.
A gani na cutar ulcer yana daga cikin manyan cututtukan da za su hana mutum azumi. Amsa daga Umar Adamu Katagun.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Su kuma suka ce ulcer, asthma da dai sauransu. A ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen kowace irin cuta a doron ƙasa don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amsar mu ta gaba amsa haɗin gwiwa ce daga Nasiru Shehu Yunusari da Kinunu Sani Yunusari da Abdul Mudallib Mande Magariya, inda suka ce ai babban ciwon da zai hana azumi shine cutar ulcer. Mun gode yau da gobe a sharuwa lafiya.
To Kabir Highlanders kuma ya ce mana yau da gobe kar mu shishigi tunda kuna gayyato malamai, za mu saurare ku domin ƙarin ilimi, ku tashi lafiya.
Sai daga Sulaiman Ibrahim, inda ya ce salam yau da gobe, hakika larurar ulcer da ciwon zuciya da amai da ma zazzabi mai tsanani.
To Malam Musa Umar kuma yace taban hankali
sai daga Nasiru Kainuwa Hadeja Albani inda yace duk jinyar da za ta yi tsanani da za a azabtu ana iya aji azumi
sai kuma Zara wannan bawan Allah mai suna kai ya ci kudi kai ya ci kudi shi kuma yace babu sai dai ulcer ko kuma koda ko ciwon hanta da dai sauransu
sai daga Dahiru Badamasi Bulkacuwa inda yace salam yau da gobe dalili ko a ce rashin lafiya dake hana azumi suna da yawa kadan daga ciki shine ulcer ciwon amai da gudawa tsananin rashin lafiya da dai wasu dalilan Allah ya sa mu ibada lafiya amin
to Zara amsar mu ta karshe a yau kuma ta fito daga wurin Zainab Aqilu Bala ita kuma ta ce duk wata cuta wacce ta yi tsanani a jikin dan adam misali kamar ulcer hawan jini ciwon suga da dai sauransu
to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu to madalla masu saurare muna tare da Dr. Tijjani Bako kai tsaye assalamu alaikum doctor yawa barka
da shigowa wannan zarin namu a yau
yawa muna gaishe ku
to likita yau muna tattaunawa akan well muna so kai mana karin bayani akan yanda wadanda ba su da isasshen lafiya za su dabarun da za su iya ta dabarun da za su yi amfani da domin su samu saukin yin azumi ana misali masu ciwon suga masu diabetes wa iyaya za su yi bayan an sha ruwa wadanne irin abinci ya kamata su ci don su samu karfin jiki don su iya yin azumi
to alhamdulillah gaskiya dama yana da kyau tun kafin ma a fara azumi tunda azumi ne abu ne wanda yake wada ce wacce musulmai da dama suna yi so an yi bincike da dama akan yanda masu rashin lafiyoyi da dama za su dauki kula da lafiyarsu daga farko tun kafin azumin ya fara yana da kyau a ce shi mai wannan cuta ya je ya samu likitan shi ya masa tambayoyi akan wanne irin matakai zai dauka shin ya dace ma ya azumin ko bai dace ya azumin ba saboda akwai waɗanda kwata-kwata bai dace su yi azumi ba kuma za a ga ko a musulunci ma bai halatta ma su yi azumi din ba saboda idan sun yi azumin zai cutar da su sosai to kamata ya idan kai ka zauna ka yi magana da likitanka kuma misali mutum ya magana da malami wanda ya yarda da shi sai su ba shi shawara akan cewa ko ya kamata ya azumin ko bai kamata ya azumin ba idan har an ba shi shawarar cewa ya kamata ya azumin to ga masu ciwon diabetes ya kamata a ce na farko sun kula da daukan jininsu akai-akai suna duba suna gani yaya yanayin jininsu yake saboda ba a so jinin ya yi kasa ba a so kuma ya sama kuma dukkanin waɗannan abubuwan suna iya faruwa ga mai diabetes wanda yake azumi yanda zai iya yin can sama zai iya yin kuma kasa to shi yasa ake so lalle ka dinga dubawa akai-akai sannan magungunan mutum idan yayi magana da likitan sa duk za a tacanja masa tsarin yanda yake shan magungunan sa da sauransu so wannan kenan da a bangaren magani sannan a bangaren kayan abinci yana da kyau mutum ya ci abinci wanda yake na daban-daban kuma ba a so mutum ya ci abinci a lokaci ɗaya ya zuba abinci mai dumbin yawa a lokaci guda ya ci an fi so ya kasance mutum ya dinga cin abincin kaɗan-kaɗan misali bayan an sha ruwa kaɗan mutum ya ɗan ci dabino ya ɗan ci kamar ya ɗan sha kamar ruwa da wani abu mai ɗan ruwa-ruwa to sai bayan an yi sallah kuma mutum ya dawo ya ƙara cin wani abinci mai ɗan nauyi ana so ya kasance carbohydrate su ne kamar irin su shinkafa tuwo da sauransu sun zama kamar rabin abincin. Sannan kuma ya kasance sauran raba tsakanin proteins kamar irin su wake kosai da sauransu sannan kuma ana so ya kasance akwai kamar irin su kayan marmari haka irin su ayaba da sauransu su gwanda da sauransu ana son kuma ya kasance akwai irin su ma wasu kamar kayan vegetables irin su salad irin su cucumber da irin su haka dai waɗannan abubuwan ko alayyahu ko wani abu irin waɗannan abubuwan suna taimakawa sosai idan mutum ya haɗa waɗannan abubuwan sai ga ya samu balance diet a cikin abincin shi
To yanzu dai akwai magana da kai akan masu diabetes, masu ciwon suga, ka ce wai rashin cin abinci yana iya sa shi ko ya hau ko ya sauko.
Amma da yanayin azumin misali, kin ga mutum ya dauki azumi da lokacin cin abinci yayi ya ci abinci da yawa sosai, to jirin shi suga din zai iya hawa can sama. Idan kuma misali mutum yana jin yunwa sosai, to jinin zai iya yi ƙasa shi kuma sosai lokacin da yake cin azumi. Sannan kuma akwai kula da shan ruwa, shi kansa shi ma yana da amfani sosai makuwa, saboda masu diabetes ana so su samu isasshen ruwa a cikin jikinsu. So idan babu shi ma lokacin shan ruwa, kamata a ce mutum ya dinga shan ruwa akai-akai lokacin da ake shan ruwa.
To masu diabetes kenan. Masu kuma sickle cell anemia.
So su ma masu sickle cell anemia, kin ga su ma babban abin da musamman a cikin wannan zafin, su ma babu jikin su, saboda rashin ruwa jiki baya son, jikin su baya son ruwa ya karanci a jikin mutum. Idan ruwa ya karanci zai kasance mutum yana da chances din zai samu irin wannan vaso-occlusive crisis. So kamata a ce lalle-lalle su ringa shan ruwa, lokacin da ake shan ruwa su ringa shan ruwa sosai, ma'ana bayan an yi iftar an sha ruwa. Sharuwa sosai, sannan kuma ya kasance ba su shiga cikin rana ba sosai, sannan kuma ba su yi ayyuka wanda za su rage musu kamar ayyuka na ƙarfi, ko kuma ayyuka wanda suke na kamar motsa jiki wanda za su rage musu yawan ruwan da yake jikinsu ba. Amma ta shi kokari shi kuma zabin ɗin wannan musamman a cikin lokacin azumi.
To masu kuma hawan jini fa, tunda shi ma hawan jini yakan iya ya sauko. Su kuma me ya kamata su ma su yi?
To kamar masu hawan jini, shi bincike bai nuna cewa kamar shi azumi yana shafar hawan jini ba, musamman idan ya kasance lokacin da mutum kafin azumin ya zo mutum ya ga likita, an caccanza masa yanayin yadda zai ringa shan maganinsa da lokacin da zai ringa shan magungunan, kuma yana kula da wannan. To yawanci babu wani matsala sosai. Amma kamar misali waɗanda suke suna da ciwon da misali ya shafi ciwon zuciya, ko kuma ya shafi sauran ɓangarori na jiki, to kin ga wannan da masu irin kamar su angina, irin ciwon zuciya din nan haka, to kin ga waɗannan lalle yana da kyau su nemi cikakken shawara na ko za su yi azumi ko ba za su yi ba. Da masu irin heart failure wanda zuciyar ta riga ta buga, su ma waɗannan gaskiya kamata ya, idan da hali su haƙura da azumin, musamman idan sun yi magana da likitan su ya ba su shawarar cewa kada su.
Likita, to masu ulcer fa,
idan masu sauraron mu da yawa da muka tambaye su suka ulcer suka yi ta magana a kai.
To su masu ulcer, su abin da ya kamata su kula da shi shine yanayin abincin da za su ci, saboda kamar yadda na faɗa dai ba a so mutum ya ci abinci mai ɗumbin yawa a lokaci guda, saboda idan ka ci abinci mai ɗumbin yawa chances ɗin shi ne zai janyo mutum gastritis, da kuma kamar irin abin da ake kira kwarnaki, acid reflux. So kin ga wannan dukkanin su abubuwa ne wanda za su iya janyo mutum ulcer ɗin sa ta saka tashi. Idan kuma mutum ma yana da ulcer gaskiya, wasu take irin ba ta gama warkewa ba, tana kan active ɗinta, bai kamata a ce idan dai har likita ya ba shi shawarar cewa kada azumi, bai kamata ya ba, saboda shi ma wannan za ta iya cutar da shi har ta kai da ita ulcer ɗin ta huda can cikin hanjin shi. To shi yasa yake da kyau lallai mutum ya nemi shawarar likita. Amma idan a ɓangaren abincin da ya kamata mutum ya ci, ya kamata idan mutum yana ci yana shan abu da ya shafi kofi a da, ya kamata ya daina shansa musamman lokacin azumi. Abincin da mutum ya kamata ya ci, kada ya ci abinci mai maiƙo da yawa, kada kuma ya ci abinci wanda yake yana da kamar spices, kamar irin su barkono, attaruhu da sauransu. Sannan kuma kada mutum shi ma ya ci abinci mai ɗumbin yawa, shi ma ba shi da amfani. Sannan kuma ruwa, ana so mutum ya ringa shan ruwa, amma ba a so kuma mutum ya ringa cin kamar kayan zaki da kuma kamar abu mai gishiri da yawa, wanda gishiri ya masa yawa, shi ma wannan illa ne da shi da masu ciwon hawan jini bai kamata su ringa cin wannan ba.
To likita, ga kira nan na shigo mana daga Sokoto.
Okay.
Wa muke da shi daga jihar Sokoto?
Assalamu alaikum, kuna magana da Kabiru Abubakar Bulan yaki daga local government Sokoto cikin tarayyar Najeriya.
Alaikum assalam malam Kabir, likita na jin ka in kana da tambaya.
Eh, tambaya ta dai da yake kin tambaya kuma kan abubuwan da ka hana, kuma cikin da ka hana azumi, da kina nake kan ba da ta gudunmawa kamin in ji a cikin tsarin haske daga gare shi. Na san da cewa dai akwai cututtuka da dama waɗanda ke hana azumi, kamar daga kankan ta falsa idan ta zama sabiya akwai kuma shop kamar suma ko da mutum wani ya sallaha ta kama shi ya tashi yayi suma yana dakatar da azumi sannan ita kankan ta akwai hauka wanda yake wanda bai da yana da lafiya hauka shi ma ba dole na yayi azumi ba da fatar za a tashi lafiya kuma ina sauraron ku yanzu karin ainihin bayani daga gare ku da kuma shi likitan da kuka
gani nagode akwai tambaya da
a ga lokacin da na'am
dama na so in ce ku akwai tambaya da kage da shi ga likita
wace to tambayar da agaran ga likita akwai waɗanda ka fama da falsa wanda yake suna ganin cewa malamai suna cewa masu fama da falsa takan iya warkewa don haka ba lalle bane lena azumi sai dai su dauki maganin da ya kamata da kuma irin shawarwarin da aka ba su cin abu mai tanka mai yaji da sauran mai tsani da dai sauransu sai lalle ne idan likita ya bincika ya gano cewa shi kashin ko kuma marci laya zai iya dauka azumi to a musulunci ya kamata a wannan kashin ko kuma marci laya ya aje azumi har sai da ya samu sauki wannan shine tambaya ta nagode
to gaskiya wannan tambayar ta malamai ce amma dai abin da na sani shine malaman kaman wanda suka zauna suka yi bincike akai saboda akwai bincike da aka yi wanda ya hada da malamai abin da suka faɗa shi ne lallai ne likita ya ce kada ya aje saboda cutarwa yadda ya ga hangu ya kamata mutum ya gudu da wannan azumin
to likita ga wani waya na shigowa daga Nasarawa
salamu alaikum da wa muke magana
wa alaikum salam
Hello
Abdullahi daga Cingari Lafiyan Bare-bare Nasarawa State
To Mallam Abdullahi mu likita na jin ka
Eh tamban da zama likita shine shin akwai wani yana da falsa kadan ne bata yi karfi sosai ba
Na'am
kuma yana yin azumi wani lokaci ne kai in ya kai kaman karfe 3 na rana sai ji wahalan ya mishi yawa kaman ba zai iya kai ba amma zai daure kai gobe ma yana saki haka ara gama to me kamata yi
to gaskiya ya danganta da yanda yake ji a jikin shi maganar gaskiya shine idan dai har lalle tana cutana wahalar da shi sosai kuma likita ya ba shawara cewa kada ya hakura da azumin nan saboda yanayin da yake gani shawara ta shine hakura da wannan azumin gaskiya
yani nake da
rana to Mallam Abdullahi har yanzu dai muna jin ka dai to ina ga dai Mallam Abdullahi ya gama tambayar shi mun gode kwarai da gaske da wannan tambaya likita akwai wani irin bayani da zaka yi mana akan osa kamar mutane da yawa na fama da shi
yawa okay ainihin gaskiya kamar yanda nake bayani dazu akan cewa ya kamata mutane su kula da abincin da za su ci akwai kaman bangarori kuma na ce abincin wanda suna tayar da ulcer kaman yake su kayan lemu ko lemon tsami da irin abubuwa kaman su tumatir haka dukkanin su abubuwa ne wanda suke za su iya tayar da mutum ulcer saboda kamata ya mutum ya guje su gaskiya lokacin musamman lokacin azumi
to assalamu alaikum mun samu wani kira da wa muke magana hello assalamu alaikum
Abdulsalam
To da wa muke magana?
Kuna magana da Abubakar Abdulsalam.
To Abubakar ga ka ga likita me tambayar ka?
Mallam Abdulsalam kana da wani tambaya ga likita?
Eh ina so in yi tambaya a likita Abubakar Abdulsalam daga Akuyam ne Miss Local Government Bauchi State.
Na'am.
To likita na tambaya ta ce game da masu ciwon asma su kuma ya tsan da su yi azumi ko kuma samu sauƙin nisa
okay to masu asma ka ga babban matsalar da ake wannan tambaya a kai shine kaman inhaler idan asma din ta tashi shin inhaler tana kare azumi ko ba ta kare azumi wannan kuma gaskiya abu ne na malamai wanda yake akwai malaman da suke ganin cewa ya tana karyawa su kuma suna ganin ba ta karyawa so ya danganta da malamin ka da kuma wanda ka yadda da shi yake bada fatuwa ta addini so shine zai abun nan dan kani dai na fahimta ta tunda idan mutun ya amfani da hela ba cikin ciki take shiga ba so ba na tsammanin za ta kare azumi kuma ta bi wadda malaman da suka ce ba ta kare azumi
to kaman ga wani kira na shigo mana daga Katsina wa muke tare da daga jihar Katsina To me waya daga Katsina ya tsinke. Likita tambayar da nake da shi game da masu asma, kamar yanda akwai ka bada shawaran masu diabetes da masu ciwon sickle cell anemia su dinga shan ruwa, su idan suna azumi akwai wani, idan suna so su yi azumi akwai wani dabara da suke iya yi yanda kamar rigakafin da ba zai taro musu da cutar ba cikin lokacin nan da za su dauka azumi?
Eto ai san shi asma abin da yake wannan danta yawanci exposure ne ko kuma nace mutun ya hadu da wani abu ne wanda yake tayar da asma din musamman a cikin iska ko kura ko wani abu da sauransu. Kin ga wadannan abubuwan mutun su zai kula da su sosai ya ga cewa ya kiyaye lafiyarsa. Sannan kuma watakila idan ya je asibiti ya zauna da likita zai iya bashi shawara cewa ya canza masa magunguna, maybe watakila ko ya bashi magani na sha instead of maimakon inhaler. So dukkanin wannan shawarwari ne wanda mutum zai iya yi da likitan shi, amma babu wani specific abu misali da za ka ce ko kalar abinci da sauransu da mutum za ka ce idan ya yi zai iya rage masa.
Likita, mun samu wani kira daga jihar Kwara. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Amin alaikum salamu wa rahmatullah, mai magana Jallo Garba Inawa.
To Malam Bello,
daga nan Kwara.
To me tambayar ka Malam Bello ga likita?
To tambaya ta ga likita shi ne, misali kamar ma ni in tambaya ta ita ce wanda ya zan waɗanda Allah ya alau sai ka ga lokacin buɗin baki sun fara buɗe baki da kila wani abu wanda zai kawo musu haɗari ga rayuwa, irin sigari hakan ga ko wasu kayan maye ko kuma abun da yake kawo mai haɗari ga rayuwa, sai ka ga mutum ya fara buɗe baki gare shi. Kina nake son likita in dai zama illa ga irin masu buɗe baki da sigari da wasu irin nau'in abubuwan da suke zama haɗari ga rayuwa a lokacin buɗe baki, sai ga sun fara da irin nau'in.
Wato menene illan yin haka kenan ko?
Menene illan yin haka?
To
gaskiya illa ne sosai, ma ko mutum ya karya mana na farko addinance, ma mutum ya karya azumi da kuma abin da yake malamai kusan dukkanin sun yarda cewa haramun ne, ai bai kamata ba. Ya kamata a ce lokacin azumi lokaci ne da mutum zai kokari ma kwata-kwata ya rabu da ita ya sigari din. So amma idan mutum kuma ma bai rabu da ita, bai kamata a ce kuma ta zama ita ce abu na farko da mutum zai karya azumi da shi ba, domin illa ne sosai. Kinga ita kanta za ta iya shiga ta wata gida ta kara wa mutum chances na samun wasu karin cututtuka.
To ga wani kira nan na shigo mana daga jihar Yobe.
Hello,
salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To illa bai, muna jin ka, wa muke tare da?
Ina tare da Garba, injiniya na garin da su jihar Yobe.
To Malam Garba, likita na jin ka, akwai wani tambaya da kake da shi?
Hello,
muna jin ka likita, na jin ka, kana da wani? To layin Malam Garba ya tsinke. To likita, kana mana bayani akan sigari da illan da yake da shi mutum ya karya azumin shi da shi?
Bare da gaskiya mun shi ko illa ne sosai, musamman kuma ina so ma ne magana akan masu diabetes, saboda akwai alamu da za su nuna mutum cewa yana da matsala, ko da ba shi da abubuwan da za su ringa zai ringa gwada cewa yana da matsala din. Idan mutum yana diabetes, ya fara ganin jikinsa ya fara rawa lokacin da yake azumi, ko ya fara yin gumi, ko buga zuciyarsa ta fara bugawa, ko yunwa ta kai ta kawo, ko kuma misali hankalinsa ya fara gushewa da ciwon kai mai tsanani, ya kamata a wannan lokacin ya sauri ya karya azumin, ya samu abu mai shuga ko kamar lemo ko wani abu ya sha, saboda ya kare kansa daga illar hypoglycemia. Idan kuma ya fara jin tsananin kishirwa ya yi yawa da jinwa, shi ma da kuma kamar yana yawan yin fitsari sosai irin akai-akai da gajiya, da yana jin amai da kuma ciwon jiki da kamar tashin zuciya, shi ma wannan alamu ne na cewa shuga dinsa ya yi sama sosai. Ya kamata shi ma ya kokari ya nemi maganin da zai rage masa wannan shuga din, ya je ya gwada ya ga jinin
shi. Likita, karin katse ka, za mu dawo kan wannan bayani na masu diabetes, tunda mutane da yawa suna fama da shi. Amma ga wani kira nan na shigowa daga Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna?
Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To ko za ka dan rage rediyonka?
Tau Kaduna Najeriya. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, ko za ka dan rage rediyonka?
na ma kashe rediyon gaba
ɗaya,
kusan da yake shagon sai da rediyoyi ne.
To
tambayar mu ne, wani kita barka da wannan lokaci, kuma ina miki fatan alkhairi. Tambayar da ke da ita dangane da ita kanta magana Asuma din nan, kamar misali mutanen da suke da asma, idan mutum ya matsa dole irin sai yayi azumi din nan, to kuma da yawa ga ya samu matsala sai ga abun yana tirke shi, yana shake shi, shin wannan inhaler din idan mutum ya shake ta a matsayin wannan maganin asma din, shin ta kana karya mai azumi ne ko kuma a ya asman da kawai idan ya ji tana damun shi kawai aje azumin sai bayan sallah idan ya ga ya samu lafiya zai raba kashe ne wani kita fata kai Allah ya saka shi laga Alhaji Bagaro, nagode.
Kuma inda ya yi bayani, na riga na yi bayani da za a kan cewa wasu malaman suna ganin asuma ta karya, suna ganin fata ta tsawa. Saboda haka ya danganta da malamin da ya karba, amma dai a likitance idan mutum ya saka inhaler a bakin shi ba ta shiga cikin ciki, saboda haka na tafi da malaman da suke ganin cewa inda ba ta shiga cikin ciki ba za ta karya azumi ba.
To likita, mun samu wani kira daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana?
To kamar layi ya tsinke. Amma dai likita, kana bayani akan masu diabetes, kace wai idan suka je kaman yunwa mai tsanani da ba za su iya jurewa ba, ko kishi mai tsanani da yawan fitsari da dai sauran alamu, ya kamata a ce su aje azumi?
Na hyperglycemia, kuma ma'ana jinin sugar din yayi sama sosai, alamu ne wanda ya kamata su lallai su kula da shi nan da nan, su nemi abin da zai gwada jinin su, su gani idan ya yi sama sosai su kokari su sauri su karya azumi, su kuma nemi magani.
To sannan kuma kamar yadda kai bayani akan masu diabetes, abubuwan da za su lura da shi da zai ba su alamun cewa ciwon ya tashi, akwai wani bayani da za ka yi mana akan ana misali masu ciwon sickle cell anemia?
To su ma masu sickle cell anemia, ita su jikinsu ne yake fara wannan zafi din, daukan zafi daga hannaye, wanda ake kira vascular occlusive crisis da sauransu. So duk yayin da mutum ya fara jin alamun wannan, to alama ce ta cewa vascular occlusive crisis din ya tashi. Da akwai kuma misali mutum ya ga wannan, likitoci ne za su iya gani mutum ya samu alamun dehydration a cikin jikinsa, a yanayin jikin shi. So shi ma wannan ma'ana babu jini, babu ruwa a jikin mutum sosai, mutum ga wannan alamu ne na cewa shi ma mutum ya je asibiti a duba shi, idan magani ne za a bashi a bashi ya ci gaba da azumin, idan kuma za a ce masa ya karya ne sai a ce masa ya karya.
To mun gode kwarai da gaske likita da wannan bayani da kai, insha Allah sai kuma wani sati idan mun sake gayyato ka, in zaka ba mu lokaci kai mana bayani akan wani abin daban.
To Allah ya kai mu, da fatan za ku samu malamai su ma su dan dan tofa albarkacin mutum su
sani. Gobe muna da niyan gayyato malami,
abin da wanda yake malamai ne ya kamata su ma su yi bayani akai.
Haka ne, mun gode kwarai da gaske likita.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
To masu sauraro, za ku iya shakatawa da wannan waƙar. شهر الصلوات شهر الدعوات يا رسول العين، فيك الخيرات ويا الحسنات والبركة الدين،
a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Da fatan kun amfana da darasin da ke cikin shi. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown, da engineer mu na yau Mr. Dan tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa
Zara Aminu Fage
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku sha ruwa lafiya
Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare